This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya da murya Arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya dandangula voahausa.com a duk lokacin da suka so sauraron mu. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu din Maladan Ibrahim Ayo ne tare da Usman Kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa 'yan Najeriya da ke gudun hijira a ƙasar Kamaru su 500 ne suka dawo gida Najeriya. Kana ku ji irin gudunmuwar da ƙungiyar Exalt Bidawai ƙamata suna ta bayar a jihar Niger. Sai kuma jakadan Najeriya a Saudi Arabia ya ce wasu yi masa ƙaƙe. Kana za ku ji abin da ya sa gwamnonin jihohin kudu maso gabashin Najeriya ke suka tsaya kai da fata cewa ba su yarda a kawo musu hursunonin Boko Haram ba. Kana abu kawo muku da karatu daga Qur'ani mai tsarki, amma fa duk waɗannan sai ku cika kullu labaran duniya.
Tare da sallama, barkanmu da sake saduwa a cikin labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maye gurbin daukacin hafsoshin sojan kasar da sababbi domin ƙara azama a yaƙi da 'yan ta'addar Boko Haram da suka tafaman kai harhare a kasar. Waɗanda aka canza ɗin sun haɗa da na sojan ƙasa da na sama da na ruwa, har ma da shugaban rundunar sashen leƙen asirin sojojin Najeriya da kuma mashawarcin shugaban ƙasa na musamman akan harkar tsaro. Tuni dai aka yi zaton zai canza waɗannan shugabannin tsaron da ya gada daga gwamnatin ƙasar a ƙarƙashin mulkin Goodluck Jonathan da ta gabata. Hukumomin tsaro sun tabbatar da akalla mutane 40 aka halaka a 'yan ƙauyakun da suke cikin jihar Maiduguri a harin baya-bayan nan na Boko Haram, shine wanda suka kai a garin da ke kan iyakar ƙasar Kamaru da Najeriya mai suna Protocol. Suka halaka mutane akalla 11. Har-haren 'yan Boko Haram dai ya ta'azzara ne tun bayan da Muhammadu Buhari ya bayyana ɗaukar rundunar sojojin Najeriya zuwa Maiduguri daga Abuja domin yaƙi da ƙungiyar. Waɗannan na ɗaya daga cikin alƙawuran da tsohon janar ɗin sojan kuma shugaban ƙasar a yanzu ya ɗauka a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe.
Wakilan hulɗin jakadanci da dama ne ke jiran jin sanarwar da safiyar Talatan nan game da matsayin da yarjejeniyar tattaunawar makamashin nukiliyar ƙasar Iran daidai da gab da ake ƙara wa'adin wannan tattaunawar. Tattaunawar na gudana ne tsakanin manyan ƙasashe da kuma ƙasar ta Iran, sannan har a tsakar daren jiya a nan ana ta kokarin kawo wa'adi mai ma'ana a tattaunawar da aka kwashe sama da shekara guda ana ta kikaka a kai. Wasu jami'an diplomasiya Amurka sun dan kyankyasa yadda abin yake, amma sanarwar fadan gwamnatin Amurka ta White House da kakakinta Jones Ennis ya bayyana ya ce akwai gagarumin ci gaba da ake samu game da wannan tattaunawar. Ya ce akwai wasu batutuwa da ake dubawa a taron, idan ta kama a dan ƙara wa'adin tattaunawar za a zakuɗar da lokacin matukan ƙasashen suna kan teburin sulhu.
To, farashin kasuwar hannayen jari a duniya ta yi tashin goron zaɓe a jiya biyo bayan samun matsaya a maganar wasu maganar bashin ƙasar Girka da ya mata katutu, wanda aka sami matsaya game da basu bashin ceton tattalin arzikin ƙasa daga Turai. A nan Amurka shi ma an yi samun wannan hannun jari ya ɗaga, domin kuwa shugaban ƙasar Barack Obama ma ya yaba da wannan al'amari. Haka ma a ƙasashen Turai da Asiya an sami ɗagawar hannun jarin. Sannan kuma ya ce hakan zai taimaka wa Athens wajen samun farfadowa daga tashin hankalin bashi da ya addabe su. Daga ƙarshe ya ce yana fatan Girka da su ƙasashen Turan za su tsaya a kan turbata wannan maslaha da aka samu. Sauran shugabannin kasuwannin jari na duniya su ma sun yaba da lamarin, sai dai Prime Ministan ƙasar Alexis Tsipras na fuskantar barazanar ƙin da 'yan majalisar Girka ke neman yi da maganar rage kuɗaɗen hidimar gwamnati da kuma ƙara kuɗaɗen haraji.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙasar Iraki ta bayyana ƙaddamar da yaƙin neman sake karɓe ikon yankin Anbar daga mayakan ƙungiyar ISIS masu riƙe da ikon garuruwa a yanzu haka, har da Ramadi da Fallujah. Sanarwar hakan ta fito ne a gidan talabijin ɗin ƙasar, sannan ta nuna cewa wannan shirin kwantar da ƙwatar kan da haɗin sojojin sunni da kuma ƴan shi'a ne. Gwamnatin Rakire ta baiwa ambar muhimmanci tun bayan batakashin da aka yi har ƴan ISIS din suka karbe garin, wanda hakan ya ja kace na ce ga rundunar sojin kasar na ƙasa na kasa kare yankin. Sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta sun durarwa garin da ruwan wuta tun don taimakon sojoji na Iraki suka sake kwato domin sake kwato garuruwan nasu. Ko Alhaji da ta gabata, sojojin taron dangin sun yi lugudan wuta ta sama da rokoki sama da sau 39, wanda a cikin harin guda 29 sun ba da ƙarfi ne a garin Ramadi na yankin Anbar. Ofishin tsaron Amurka na Pentagon ya ba da sanarwa a jiya Litinin cewa har-haren sun tarwatsa sansanonin ƴan ISIS guda 67 tare da ɗimbin makaman da suke kai har-haren da su. Wasu rahotanni sun bayyana cewa fararen hulan yankin na ƙarƙashin mulkin ƴan ta'addan ne, inda kullum suke fuskantar gallazawa da yi musu yankan rago a wasu lokuta daban-daban. Tauma da labaran duniya kenan kuka saurara. Wasu 'yan Najeriya da ke gudun hijira a garin Makolo cikin ƙasar Kamaru sun dawo gida Najeriya, kuma hukumar ba da agajin gaggawa ne ta tarbe su, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Hukumomin tsaro tare da haɗin gwiwar jami'an ba da agaji ne ma suka tarbi 'yan gudun hijiran da ke komowa a bakin iyakar Najeriya da Kamaru, kuma akasarinsu sun fito ne daga garuruwan Bama, Banki da kuma Gambarungala da ke jihar Borno, kuma sun fice ne yayin da hare-haren Boko Haram ya tsananta. Alhaji Sa'adu Bello, jami'in hukuma ta nema mai kula da sansunan 'yan gudun hijira da ke Yola, ya shaidawa muryar Amurka cewa akasarin mutanen da aka maida 'yan jihar Borno ne, kuma akasarinsu suna cikin koshin lafiya ciki ma har da mata da yara.
Su 516, akwai mata, akwai maza, akwai yara kanana, sun fito ne daga wani wuri wai Makolo cikin Republic of Cameroon. A wurin suka yi sansani suka taru kafin aka tura mota da jami'an immigration suka musu rakiya zuwa Mubi. Nan daga Mubi kuma aka dauko security suka musu escort zuwa nan camp din mu da ke Yola. An ba su dakuna, an ba su gadaje, amin katifu da barguna da dukkan kayayyakin da ya kamata su samu, su samu natsuwa jikin su a nan sansanin da ke tare da mu a nan Malkohi. Kuma wai da ba su da lafiya, suna nan suna ganin likita, suna karɓar magani, amma alhamdulillahi babu wanda ya zo da jiki mai tsanani wanda yana bukatar referral. Dukkan su suna karɓar magani ne a clinic din mu, saboda ba su zo da damuwa masu tsanani kamar na kwanakin baya da suka zo wanda mu mun dauki mutane kusan 30 ko 40 an maida an referring din su to Federal Medical Center. Cikin wayannan gaskiya babu wanda suka zo da masu tsananin cuta, balantana a ce an yi musu referral zuwa wani babban asibiti. Sun samu dama sun tsallaka ne zuwa Kamaru lokacin da abin nan ya tsanani da can.
To sai dai kuma yayin da jami'an hukumar ta nema ke ma karban mutanen da aka maido daga Kamaru ta iyakar Mobi, su ko shugabannin al'ummomin yankin na fa kokawa ne game da wata matsala da ke damun su na rashin likitoci a babban asibitin garin Mobi wanda ke kula da ma kusan kananan hukumomi biyar. Wannan nema kuma yasa ƴan majalisa dokokin jihar ba da umarnin da a hanza ta tura likitocin don gudun barkewar cututtuka a yankin. Kamar da ɗan majalisa dokokin jihar mai wakiltar mazabar Mobi ta Kudu, wanda ma shi ka batun a zauren majalisa Honorable Abubakar Abdurrahman, ke cewa
dokta ɗaya nan kuma asibitin babban Mobi daga Madagali, daga Belel har da Munkara, shi ne local government biyar suke zo, wasu ma daga Hong wurin kamin su zo la gara su je Mobi. To a ce dokta likita ɗaya shi ne zai aiki awa 24, kaga akwai abun damuwa na. To bayan ma da muka je muka ga asibiti ne, doktan yake gaya mana ya ce wata rana masu shara su suke sama mutum jini, injiniya kara suke cirewa. To kaga wannan ba abun da abun nan bane, a kara ma'aikatu a asibitin mu daga ta jami'an kiwon lafiya. Gaskiya an samu barkewar cuta, lamarin akwai matsala.
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta, kafin kuma mu ci gaba a shakata da wannan.
Assalamu alaikum ya al'ummar Najeriya, Haruna Aliyu ne da kamfanin Bauchi Media da ke titin Bakau. Ke dauke da waka din kiran gwamnonin Arewa wacce muka sawa suna Hayaki. Na Arewa ku ji mu mun kawo sakon mu gare ku gamnoni don san mun far ku kam mulkin da kike mana ba ku sauki ba na arewa ku ji mu kawo sakon mu gare ku gamnoni don san mun far ku kam mulkin da kike mana ba ku sauki bismillah rabbana allah makadaici na gwarin sarki sunan ka na ambata don ba da abin da kai ya shi sarki a cikin albarkacin da ka gwa manzan ka rasulul haqqi je da sahabbai ahalin sa ka sani ciki ba kai ya bula ba na arewa ku ji mu kawo koki abaya matan karba ku ji su samsam ba don ajanda la fada tambayar har yau ba ku ce da ni ba ya taho ne martani ita ma ba ku gana salan da ku ne ba ce to ga wata ma ku ji ku kokar ku ji bai da
sai to madalla a can jihar Niger ko marayi har su 700 ne suka amfana da kayan sallah daga kungiyar Jama'atul Zaltu Bidawai Iqamatus Sunna. Ga Mustafa Nasir Batsari da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kayan da suka hada da tufafi da kayan abinci da kudin su ya kai kimanin naira miliyan 10. Manufa dai ita ce taimakawa marayun domin su ma su gudanar da shagalin karamar sallah kamar yadda duk wani yaro mai uwaye zai gudanar cikin kwanciyar hankali. Sheikh Aliyu Adarawa shine shugaban majalisar malaman izalar a jihar Niger yayi karin haske akan dalilin su na daukar wannan mataki.
Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin duk wanda ya tausaya wa mai rauni to shi ma Allah zai tausaya mashi, wanda duk kuma ya taimaka ma maraya to kuma Allah zai taimake shi kuma ya taimaka ma na bayan shi, shi ma wanda yake tsoron a walakantar da ƴaƴan shi in ya mutu to ya taimaka ma ƴaƴan wasu da suka riga shi mutuwa domin zai sa su yi ma nashi samu tausayi ga jama'a da suke bayan shi.
Sheikh malamin kungiyar a Najeriya Sheikh Abubakar Giro Arugungu ya ce taimakawa marayun na ɗaya daga cikin wasu ayyuka na kungiyar ta Izala.
To in dai an kafa Izala ne saboda abi alqur'ani da hadisi, to duk wanda ke karanta qur'ani da hadisi ko zai qur'anin da hadisi ne za su yi ta fito maka da hanyoyin rayuwa. Don haka ta hanyar nan aka gane cewa Allah ya bada umarni na ba wa'azi kawai annabi yayi ba, bayan wa'azi kuma annabi yana taimaka ma marayu, yana taimaka ma waɗanda suke masu ƙananan ƙarfi, kuma shine ai makasudin cewa musulunci ya fi da zakka. Wannan shi yasa kungiyar Izala take son kowane gefe ta dan tsakulo ta dan yi wani abu gurgurdo abin da take iyawa don da'a ga Allah.
Ga ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi.
Sunana Umma Ibrahim. Gaskiya mun gode ma Allah da ya ba su ikon suka ba mu wannan abu.
Yanzu yaran ki nawa?
Ka musu da alkhairi. Su shida ne ya bari. Maza uku, mata uku. An ba su shinkafa da zani da kudin dinki.
Kungiyar Izalar ta ce tun a shekara ta 2006 ne ta fara wannan aiki na baiwa marayun tallafin kayan sallah a jihar Niger. Inda kawowa yanzu haka ta ce ta kashe sama da naira miliyan 21 a kan wannan aiki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla har yau dai akan batun Boko Haram, amma wannan karan wato korafin da gwamnonin jihohin kudu maso gabas ne suka yi game da kawo musu rusunonin Boko Haram din. Wakilin sashen Hausa da ke yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya tattauna da gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha akan wannan batu.
Mun saduwa da governor na South East. Maganan za a turo wasu Boko Haram wanda suna prison za a kawo su kasan Ibo wato South East. Abu ya kawo musu damuwa tun daga kajin in aka ce Boko Haram kaman a yi mutuwa kenan. Ganan prison dama ba magana state ba ne. magana federal government kuma federal government ta tsaya da gidan kokoko ko ina a bangaren kasar nan kuma ina da iko ya ke kowane mutum da yake so kowane wurin da yake so sa amma kasan yanda mutane suke da magana Boko Haram ba wai an ki cewa kana kawo wanda sai lafi gidan kokoko da yake southeast an ka bata sunan nan Boko Haram to ana ganin ta mana so a kawo musu Boko Haram ta gaba da to wannan ba yin governor bane kuna da mu mutanen mu cewa ga abun da ake suke kukanta kuma inda hali tunda akwai federal capital territory wanda ya shafi kowa Najeriya to za ka kai su ka ga ya fi musu dama su da mu su kenan kuma yanzu in ka kai su ma Lagos kuma don ka Lagos ba ba su da ba in ka kai su ma Bauchi ba su da ba
gwamna Rochas Okorocha ya bayyana mini cewar rikicin da jam'iyyar APC da mutane ke ta magana akai rikici ne na gyaran jam'iyyar ta APC
maganan rikici din nan wato yanda ya kamata mu yi abubuwa ba mu yi ta da wuri ba kuma shi shugaban kasar namu president Muhammad Buhari a yanda yake abun sa kuma shi da ba so shiga cikin wani magana har ice wal asa wani sir president asa wani speaker da farko ya ce yan normal cewa shi ba ruwan sa kowa aka kawo zai aiki da shi
wannan ya kuma ce idan za a yi wani zabe yanzu haka a yankin na kabilar Ibo to labudda jam'iyyar APC ce za ta lashe zaben
yanzu gaskiya APC kasar Ibo yanzu za samu cin gaba amma ina ji in aka saka zabe a kasar nan APC za ta ci southeast da mutan mu ba su gane ba ayi abu a cikin hanzari latarita ko kuma ayita a duk lokaci ayita ayi da kyau abin da yake cikin yanzu da abin nufin yawancin Najeriya yanzu abin da suna bukata shine a tashi an ce an sukar da wannan an sa wannan kamar idan sa ba na yi amma idan sa ba ana yi ina ya kai mutu kuna
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya
to an gashe kamar Lamido wannan karin batun mulki ne domin ko jakadan Najeriya a kasar Saudi Arabia ya shaidawa Aliyu Mustafa Sakkwato cewa ƙarya ake masa cewa wai yayi bris da matan shugaban kasa lokacin ta kai ziyara a Saudi Arabia ga dai hirar tasu da Aliyu Mustafa
Me zaka ce game da wannan nuna fifikon da suka ce kai kan matar tsohon shugaban kasa da na shugaban kasa?
Wato abin da zan ce wannan magana ƙarya ce babu gaskiya a ciki. Kuma an kirkiro ne kawai domin a cimma wata manufa wadda ni kaina ban santa ba. Amma da alamun dai ana so ne a yi batunci kawai.
To ga waɗanda ban san abin da ya faru ba su ainihin matan sun zo wannan yankin naka a kwanakin da ita matar shugaban kasa da matan tsohon mataimakin shugaban kasa?
Shi mataimakin shugaban kasa wanda ya sauka amma da san ba ya zo nan wajen kwansa goma ma'ana kuma da ya zo shi ya shirya masaukinsa a hotel shi yake biya shi yake ɗaukan nauyin kansa amma matar shugaban kasa ai ko ya san girman shugaban kasa da iyalinsa kuma mutum bai san jin su ba bai san girman su ba ai shekaru da yawan da dadewa aiki ai ba ta amfani ba kenan wannan aiki ne da muka rade muna yi
to da ita matan shugaban kasa da ta zo kun yi mata wata hidima
duk abin da ya kamata karamci da abin da ya kamata kai wa shugabanka a matsayin ta na matar uwar gidan shugabanmu abin da muka yi mata kenan
sannan wani babban zargi da suka yi cikin rahoton shine cewa daman kai kafi daukan shi tsohon mataimakin shugaban kasa da muhimmanci saboda a cewa wannan rahoto shi yayi ruwa ya tsaki wajen samun maka wannan mukamin
wannan shi ma ƙarya ne Allah ya sani dama ne aikina ne wannan kuma shi kansa a matsayin tsohon mataimakin shugaban kasa ban san shi ba ma sai da nazo wannan aiki an dauke ni an bani ambassada a cikin kantata da kuma kwarewa ta da kuma dadewan aiki kuma wannan waje an kawo ni gwamnati ta kawo ni saboda tana ganin cewa zan yi wannan aiki anan
to Allah ya kyauta abokin aikin mu Bello Habib Galadanci ya samu zaman zantawa da mai magana da yawun shugaban kasa Garba Shehu kuma Bello ya tabo masa batutuwa daban-daban ga dai da hirin tasu ta kasance
yanzu a kwanaki masu zuwa kuma ko watanni masu zuwa a wadannan sauye-sauye da canje-canje za mu gani musamman a harkokin tsaro na Najeriya
to ai kai ka san yanzu zuwa wannan karshen wata dukan su da karun sojoji da aka ce za a kafa na kasashe gudunmuwa da kasashen wato da suke makwabtaka da tsanki kafkin tadi waɗannan sojoji za su wannan rundunar za ta fara aiki a ƙarshen wannan wata don yakin wannan fitina da ake fama da ita a Najeriya. Tunda kai ka san cewa wannan magana abun yafi ƙarfin a ce ƙasa guda ita za ta fuskanci wannan matsala. Saboda haka wannan ƙasashe da suke makwatakar Cikin Fadi wanda duk fitina Niger, Chad, Cameroon, har Benin da take can ita ma ta ce gudunmuwar za ta bada. Saboda haka ana sa rai cikin nufin Ubangiji yayin da aka fuskanci abun da kowa ya kawo hannu aka kakkama watakila za a samu ci gaba.
Madalla bari mu dan taba wani batu. Wani dan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama mai suna Fred Eno ya bayyana wa kamfanin dillacin labaran Associated Press cewa mayakan Boko Haram a shirye suke su sako ɗaliban Chibok waɗanda aka garkuwa da su idan gwamnati ta yarda ta yi musayar su da wasu prisononi da ke hannun gwamnati. Me kuka sani game da wannan batu?
Ta wallahi mu san wannan magana ba. Watakila dai shi din ya kamata ya fito ya bayyana inda maganar ta taso ko daga ina ya taba wannan allo.
Har yanzu ba mu ji wani magana daga fadar shugaban kasa ba game da shugabancin Boko Haram da wanda yake ba su kuɗaɗe. Malam Garba, me aka sani ne akan wannan daga nan ɓangaren ku?
Eto, ai ka san abu ne da yanzu aka shiga cikinsa, kuma na tabbatar maka cewa ƙasashe da dama musamman waɗanda suka samu arzikin masana'antu saboda su Amerika da sauransu suna ana sare za su fara gudunmuwa ba da gudunmuwa musamman ta ba da bayanai na sirri wanda su suke da shi wanda yake ita Najeriya ba ta da shi. Wannan abu da kake magana ai mutanen nan duk 'yan Najeriya ne. Idan so samu ne bai kamata a ce Najeriya ya dau gudunmuwa ya harbe dan uwansa ba. Saboda haka idan akwai hanyar matsala ai ba za a kita ba. Wanda za su kira aka wannan abu.
Ga tambaya ta biyan ƙarshe, ministoci me yake cike game da su?
Ministoci za su za a yi su amma dai kamar yadda shi shugaban kasa ya nuna shi ginin da aka samu a kasa da gwabbe ne ba za a iya dora wani abu akan abin da aka samu ba sai an gyara. Saboda haka kwabar da ake ciki da barna da ta'adi da ɗiban dukiyar jama'a da ake ya ce sai an toshe kafofin tukunna kafin a dora wani abu akan ba zai ba riba ba ce ba karuwa ba ce a ce ce sababbin ministoci su zo su dore gini akan kuskure da aka yi baya. Amma magana ce cikin wata ɗaya biyu nan gaban Allah da inda aka yi kokari aka gyara ta'adin da barnar da aka samu a ƙasa za a yi ministoci don a ci gaba da gudanar da mulki da kauci gaba.
To Allah tabbatar da alheri. Yanzu mun zo ga nasiha daga Qur'ani mai tsarki.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم يدي سنن محمد موسى شغبان مجلس المعلمين تا جماعة إزالة البدع وإقامة السنة نجهر برنو دار ليلة القدر ينا تشكين وتر رمضان تندق فالكون رمضان هرزوا كارشانسا تو أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يارين جاير دا yadda za a fi zatonsa shine za a fi tsammaninsa a goma na ƙarshe na watan Ramadana, wanda Ramadana annabi ya ce awwaluhu rahma wa awsaduhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadana goma na farko rahma ce, goma na tsakiya Allah yana yi mabayansa gafara, goma na ƙarshe Allah yana yi mabayansa yantarwa daga wuta. To wannan goma na ƙarshen ma annabi ya fi rinjayar da kwanaki wanda suke witiri, ma'ana ran 21, 23, 25, 29 musamman ya fi rinjayar da 27 da 25. Amma dai a cikin watan Ramadana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar, kuma Allah ya tabbatar a cikin alkur'aninsa lailatul qadri ana mata kyakkyawan zato a daidai wannan lokaci. To sai dai yawanci ana son a ga wai daren a gane shi wanne dare ne. Daren lailatul qadri wasu na cewa ana ganin lailatul qadri, ba abin da ake gani, kawai Allah ya sa ma daren ne albarka. Cikin wannan daren ka tashi kai ayyuka, kai kokarin aikin ibada ka kara, to insha Allah kana daga cikin wanda suka yi dace da daren lailatul qadri. Za a ji yafi sauran daren sanyi, za a ji yafi sauran daren rintsawa haka ya tsum haka, dabbobi irin su karnuka da sauransu ma baka jin suna kuka da yawa da dai sauransu. Amma duk wannan din an rinjayar ne alal hakika, ba wani abu na musamman wanda ake gani, yadda ake cewa za a iya gani daga nan ka hangi har Makka, ko kuma ce za ka ga bishiyoyi da sun yi sujuda, za ka ga wata bace ta sa duniya a tsakiya da su, wannan maganganu ne kamar tatsuniya, ba a ganin komai. Amma daren yana nan a cikin watan Ramadana, kuma muna roƙon Allah ya yi mana dace da wannan dare.
Amin suma amin Ubangiji Allah sa mu dace. Yanzu kuma ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Sunana Hadi Ali Sirati Joshua a jihar Bauchi. A wannan sauyi ko kuma canje-canje da garin Bauchi da mai girma shugaban kasa a Alhaji Muhammadu Buhari ya yi ajiya majalisar harkokin tsaro na kasa ya yi. Muna fata kuma hakan ya zama shi ne mafi alkhairi, kuma hakan ya zama to wata sanadiyya ce ta samun zaman lafiya a nan yoshin arewacin Najeriya, musamman ma yoshin arewa maso gabar da muke fama da rashin tsaro. Muna fata hakan ya zama to ya amfani al'ummar arewa dangane da abin da yake faruwa da tashe-tashen hankali da kashe-kashe da ake yau wajen shekara-shida. Ai da ya ke cikewa to muna fata wannan abin da shugaban kasa yi ya zama alkhairi ga mu mutanen arewa maso gabar da ma kasar gaba daya. Dan haka muna fatan alkhairi dangane da wannan abin da yi, da fatan Allah ya tafi kasar nan, Allah ya tafi al'ummar kasar nan, kuma Allah ya tafi shi kansa shugaban kasa a jiran Muhammadu Buhari bisa ayyuka na alkhairi na raya kasa da samar da walwala da yasa aka fa. Ina fata wannan nauyi da muka daura masa kun yi Allah ba shi kwan aiwatarwa. Sannan mun yi amfani da wannan damar ya kira ga dukkan 'yan Najeriya. Dole ne sai mun taimaka mishi da addu'a, dole ne sai mun taimaka mishi da goyon baya. Ta haka muna fata duka zama haɗa kai da kai da ƙasar na gaba, daga shi shugaban ƙasa, 'yan majalisar tarayya, gwamnonin jihohi da duk waɗanda Allah ya daura su a jama'a suka daura musu wannan nauyi na shugabanci. Duka mu haɗa kai mu ce da ƙasar mu gaba.
Yanzu kuma kamar mu karkare ga labarai, amma wannan kara a takaice.
Wakilan hulɗar jakadanci da dama da suke jiran sanarwa a safiyar Talatan nan game da matsayar jejeniyar tattaunawar makamashin kasar nukiliyar Iran an samu matsaya bisa rahotannin da ake samu a yanzu. Tattaunawar ta gudana ne ko kuma tana gudana a ƙasashen da suka hada da Iran da kuma ƙasashe guda shida da suke neman cimma yarjejeniyar. Sannan har tsakar daren jiya ana ta kokarin shawo kan maganar ta makamashin na nukiliyar Iran, wanda kuma a cikin shirye-shiryen mu na gaba za mu ji yadda abin yake a labarai. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya mai gurbin daukacin hafsoshin sojan kasar da sababbi don ƙara azamar yaki da 'yan ta'addar Boko Haram da suke ta faman kai hare-hare a kasar, wanda aka canza din sun hada da na sama da na ruwa da kuma na ƙasa, har ma da shugaban rundunar leƙen asirin sojojin Najeriya da kuma mashawarcin musamman na shugaban kasa a harkar tsaro. Tuni dai aka yi zaton zai canza waɗannan shugabannin tsaro kasance cewar ya gaje su ne daga gwamnatin da ta gabata ta Goodluck Jonathan. Farashin kasuwar hannayen jari a duniya ya yi tashin goron zabi a jiya Litinin, biyo bayan samun matsaya a game da wasan kuren da bashi yayi da kasar Girka na maganar bashin da za a basu na ceto tattalin arzikin kasar.
To madalla masu aro nan kuma mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai an jima da lasar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Amma kafin mu tattara yanayin namu tafi, bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga Dr. Hassan Garba a Toge a garin Kwantagura na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Ramatu, wadda aka fi sani da suna Jumman Namando, wadda ta rasu yau sati guda kenan a garin Kwantagura. Allah ya jikanta da rahama ya ƙara hankulin rashin ta. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Usman Kabara da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Diodone da ya bada umarni, sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya Jank. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku. Kai ka ce wai jihar Maiduguri dazu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.